بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باي هكا يموا إنا إمانا جيسوا تاع الدين المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan rana ta Litinin a yau muna 20 ga watan Rajab hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da 20 ga watan 1 shekara ta 2025 miladiya. Za mu ci gaba insha Allahu ta'ala a darasin mu na tafsirin Al-Qur'ani mai girma a cikin suratul Mulk wanda za mu tashi akan darasi na 6 insha Allah, kuma muna kan tafsirin aya ta 14 wanda shine inda muka tsaya a cikin insha Allahu ta'ala, wanda yau insha Allahu za mu sake daukowa da kan aya ta 13 fadin Allah ta'ala wa asirru qaulakum aw jahru bi, Allah ta'ala ya samu dace. Kafin mu shiga karatu akwai abu guda biyu. Na farko akwai dan uwa wata kila cikin daliban da suke hadda da yake cewa yana so bashi shawarwari akan hanyoyin da zai bi haddace Al-Qur'ani. To wannan tambaya ce ta su'ala ramma su ne mahaddata. To ni kullun abin da yake ce madin mai neman haddan Qur'ani shine babu wani shawari da za a baka a matsayinka na mai son haddan Qur'ani sama da a ce kai azama ka ba mu Qur'ani lokacinka. Wannan shine shawari mafi girma. Duk wani shawarin da za a baka don ka haddace Qur'ani, to tushe shawari wanda yake shine tushe shine ka ba mu Qur'ani lokacinka. Lokacin nan kuma lokaci mai yawa, lokaci mai gwabi, ka tsaya ka yi da gaske, ka dage ka yi da gaske. Wannan shine shawari mafi girma. Daka duk wani abin da za a baka shawari akai, indai baka ba mu Qur'anin nan lokacinka ba, to ba za ka samu abin da kake nema ba. Saboda haka abin da ake so shine ka ba mu Qur'anin lokacinka. Idan ka bashi lokacinka sai ka samu abin da kake nema. Wallahu ta'ala alam. Abin da ya rage kawai shine shi yanayin shigar da haddan Qur'ani ya danganta da yanayin kaifin kwakwalwarka da saurin fahimtarka da saurin daukarka. Ba a ce maka ka yi sau kaza ko sau kaza, a kai ne za ka lura ka gani iya adadin da ka san cewa kwakwalwarka tana iya dauka, kuma ta dauka mai kyau, sai ka yi kildadin wannan adadin kuma ida ce da lokaci mafi girma, kuma shi da cikin dare kiyamul layli. Wannan shi ne mafi girma. Ba yadda za a yi ka yi haddan Qur'ani ba kiyamul layli. Dai kana son Qur'ani ka haddace shi, kuma hadda mai kyau, hadda na gaskiya, to dole ka hana ido bacci, ka tashi ka yi shigar da hadda cikin dare, ka yi muraja'a cikin dare, ka yi sallah da abin da ka karanta. Wannan makami ne mai girma da zai taimaka maka wajen hadda. Allah ta'ala ya samu dace. To wannan wata doguwar takarda ce wadda wani ya bani cewa wata baiwar Allah ce ta bashi ya bani. Takaddarin tana da wato daga hankali kwarai da gaske, wanda zan karanta mana shi daki kamar da ta rubuta ba tare da ƙari ko rage a ciki ba insha Allah. Tana cewa assalamu alaikum malam, barka da wannan lokaci, fatar kana lafiya, ubangiji ya ƙara maka lafiya, amin. Allah ya ƙara mana lafiya baki daya. Tace malam, don Allah ka taimaka ka karanta wannan takaddar in public, ma'ana a gaban jama'a kenan, saboda ka zama izina ga iyaye masu aikata ayyukan banza da kuma yara masu aikata ayyukan banza. Tace malam, ni yarinya ce karama, ban wuce shekara 17 zuwa 18 ba, sai dai ina da kidan girma saboda alhamdulillahi na taso a gidan kuɗi ne. Na yi SSCE wancan shekarar, babana ya ɗauke ni ya saka ni a ɗaya daga cikin higher institutions, ma'ana makarantun gaba da secondary kenan, da suke a cikin garin nan ina kwana, tana boarding kenan. Tace shiga na makarantun ke da wuya, sai na fada hannun miyagun ƙawaye, suka fara kwadaitar da ni akan zina, maɗugo da sauransu. Tun ina turewa har suka gamsar da ni a kan zina. Akwai wata a cikinsu da ita ce take haɗa mana connections da manyan mutane, ita ce kawaliyar kenan. Wata rana take ce mu,
zata kawo mun wani babban goga. Ya saba zuwa gunta, yana mata duk abin da take so. Daka wata rana tun da safe take ce mun zuwa yamma zai zo ya dauke ni mu tafi hotel mu je mu more rayuwar mu. Ina zaune a hostel sai ta ce mun in fito gashi nan yazo. Ina fitowa bayan na gama cin wanka ta kai ni jikin motar sa. Tace ina budewa na shiga muna hada ido da shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamar yadda ta rubuta kenan. Me zan gani? Tace kawai sai naga ashe babana ne babban gogan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallahi wa bihamdihi. Tace malam dan Allah a bani shawari. Ina cikin damuwa. Ga lamba ta ga kuma sunana. La ilaha illallah. To. Abu na farko dai wannan masifa ce mai girma. Da uban da yar duka suna cikin bala'i, duka suna cikin masifa. Abun kunya ya gama karewa a cikin wannan gida, ya gama karewa a cikin wannan dangi. Mai yiwuwa watakila kafin a zo wannan matakin babu mamaki uban nata ya yi shiya kiranta ya mata fada akan abubuwa da yawa, watakila ma ya yi mata duka. Mai yiwuwa inda nashi bai bayyana ba nata ya bayyana, yana iya kiranta ya ce dai tsine mata albarka ko yi mata kafirin duka. Sai kuma gashi sun bayyana majunansu, tana jiran a kawo mata babban goga, ashe babanta ne babban goga. Kaga wannan bala'i ne, wannan masifa ce. Kuma ya kamata mu zama masu daukan izina da canji. Ka'ida ce ta rayuwa, duk wanda yake zina ya rubuta ma kansa ya ajiye cewa ya riga ya ɗebe ma rayuwarsa albarka da kansa. Ba a taɓa samu inda zina da albarka suka haɗu waje ɗaya ba. Duk inda aka ce mutum yana zina to ya rubuta ya ajiye, komai nashi ba zai yi albarka ba. Zuriyarsa ba za ta yi albarka ba, kasuwarsa ba za ta yi albarka ba, rayuwarsa ba za ta yi albarka ba, ko ya yi ilimi ilimin ba zai yi albarka ba. Duk abin da ya mallaka wannan abin ba zai yi albarka ba, ba zai taɓa morar rayuwarsa ba. Ko da kuwa ana gani a zahiri Allah ya azurta shi da nau'o'ukan abubuwa da yawa na morar rayuwa, amma Allah ba zai bari ya mori rayuwar ba, sai dai a dinga ganin kayan morewar a zahiri, amma shi ya san me yake cikinsa. Shi ya san meye a cikinsa. To kuma kun ga ya kamata iyaye su ƙara ɗaukan izina. Ina ƙara yawan maimaita mana maganar nan. Matsalar mu mafi girma yanzu ita ce tsadar aure. Wannan ita ce matsala mafi girma. Ka'ida ce kuma a rayuwa da aure da zina suna tafiya ne in ɗaya yayi sama ɗaya yayi ƙasa. Duk sanda aure yayi tsada to zina za ta yi sauki. Zina za ta yi sauki. Shi yasa yanzu in mutum na son yayi aure za ka gaya masa dangin ita matar ubanta sai ya nemo miliyoyi, shi ma danginsa sai sun nemo miliyoyi kafin a samu damar yin wannan aure, ko dubbannin ɗaruruwa. Ire-iren wa'annan yara 'yan matan da su ne kuma ake zine-zine da su a naira 5,000 naira 2,000 naira 1,000. Wahalar da za ka sha na nemo kuɗi kafin kai aure, in ka haɗa wannan kuɗin gaba ɗaya in zina mutum ya sa a gaba zai zina da mata 1,000. To ya kamata mu zama al'umma masu ɗaukan canji. Matsalar mu malam ita ce yanzu yarinya ce za ka ganta yar shekara 14-13 amma kiran jikinta da girman jikinta kai ka dauka yar shekara 30 ce ita saboda haka zaka ga uwa yar shekara 30 da 40 da yatta yar shekara 14-15 amma in ka gansu kansu daya girman jikin su daya tana iya sa hijabin mamanta tana iya sa takalmin mamanta tana iya sa kayan mahaifiyarta saboda ta nuna mata kansu daya so yanzu wannan yarinyar kuma da ya zama shekaran ta 13-14 saboda yanayin girma a yanzu yarinya shekara 13-14 kaga girman jikinta kamar yar shekara 30 haka sha'awar da take jikinta kamar sha'awar yar shekara 30 a tsarin iyayenta kuma sai nan da shekara 10 kafin su aurar da ita yanzu me kuke so ta yi ga yarinya lafiyayya tana yawo cikin maza samarika lafiyayyu su ba mala'iku bai ta ba mala'ikiya ba ni to me kuke tsammani sai barna sai fasadi sai fasadi wata ma za ta iya zuwa ta bayyana ma iyayenta cewa tana son aure amma su take su danne ubanta yana da wata manufa akan ta cewa yana son dolan dole sai ta yi karatun boko shi wai gani yake yi esta ba za ta yi aure bai sai ta yi boko saboda yana ganin bokon nan shine silan arziki wallahi wani uban ma in ka bincika ka bibiya kwalin diploma bai da shi amma Allah ya azurta shi amma shi yana ganin tasa ir ba za ta yi arziki ta zauna lafiya gidan miji ba asirinta ba zai rubuwa dole sai ta samu digiri haka garin nemo wancan digirin sai kuma ta nemo digiri na masifa sai ta samu digiri na bala'i yanzu dai kun ga wannan takardar to Allah ya sa mu dace amma abubuwan nan fa suna bukatar gyara kuma musamman ma makarantunmu na higher institutions galibi in ka je jami'o'inmu da polytechnics dinmu da colleges dinmu da wane ne irin barna da fasadin da yake ciki wallahi billahi wani abun ba zai faɗu ba wasu abubuwan ba za su faɗu ba amma Allah ya gyara mana Allah ya shirya mana kaga wannan ai ta shiga bala'i wanda ya fita shiga bala'i kuma shine uban nata wanda ya fita shiga bala'i kenan shine uban nata wannan ita ce ma'anar maganar Imam Shafi'i da yace man zana zuniya bihi walau bi khifari dari yace duk wanda yayi zina to bashi yace ƴaƴansa za su biya masa bashi duk wanda yayi zina ya ci bashi ne ƴaƴansa za su biya mar bashi kaga yanzu shi an dauko shi an kawo shi ne a dauko isa hada su fita su je su more rayuwa Allah ya kiyaye mu Allah ka raba mu da wannan musiba Allah ka raba mu da wannan bala'i ita kuma wannan baiwar Allah da ita da mahaifinta duka muna roƙa musu Allah ya kawo musu mafita Allah ya shirya su ya shirya mu baki daya Allah ya daura mu da su akan hanya madaidaiciya za mu tashi akan aya ta 13 insha Allah ta'ala Allah ya ce wa sirru qaulakum na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa asirru qaulakum aw jaharu bihi innahu alimun bi dhatis sudur ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha dhalulan famshu fi manakibiha فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور
كما يدّا مكفارة بياني أساتن دي غباتا تيوى ونن آية تقوم شاوكو دع الله تعالى يتيوى أسرروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور عبد الله بن عباس الله قال يدّا أغريشي yace wannan ayan ta sauka ne akan mushrikan Makka, sun kasance suna zagin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Idan sun zage shi, sai mala'ika Jibrilu ya masa wahayi ya fada masa abinda suka fadi game da shi na zagi. Sai suke cewa, in kun tashi magana, in za ku zagi Muhammadu, ku yi ta a boye a sirrance, saboda kar Ubangijinsa ya ji ballantana ya fada masa. Sai Allah ya saukar da ayan nan ya ce, wa asirru qaulakum aw jaharu bihi. Allah ya ce, in kun ga dama, in kun tashi magana, ko ku sirranta ta, ko kuma ku bayyana ta, ba ma wacce kuka yi ta a boye ba. Innahu alimun bidhatis sudur, Allah yana sane ma da wadda take cikin zuciya, ba wacce ma ta fito fili ka boye ta ba, wadda ka barta a zuciya ma Allah ya sani. Allah ya ce, ala ya'lamu man khalaqa, shin yanzu wanda yayi halitta bai san halittar ba? Malamai suka ce, ala ya'lamu man khalaqa, ai ala ya'lamu sirra man khalaqa sirra, yanzu wanda ya san yanda wanda ya halicci sirrin shi bai san sirri bane. Dun ko kun boye maganan ku, sirrin da kuka yi ba Allah ne ya halicci sirrin ba, to yanzu wanda ya halicci sirrin bai san sirrin ba? Ala ya'lamu man khalaq, wanda ya halicci abinda ka boye din bai san abinda aka boyin ba? Daka Allah yana cewa, yaqulu ana khalaqtu sirra fil qalbi afala akunu aliman bima fi qulubil ibad, ba ni ne na halicci sirri a cikin zukatan bayi ba? To kuma ya dace a ce akwai abin da ke cikin zuciyar bawa wanda ban san shi ba? Duk abin da bawa yayi ko ya aikata ko ya fadi a sirrance ne ko a bayyane ne, Allah subhanahu wata'ala yana sane da shi. Babu wani abin da zai buya ma Allah tabaraka wa ta'ala, babu wani abin da mutum zai boye wanda wannan abin buyansa zai zama ya buya ga Allah madaukakin sarki. Malamai suna cewa, wannan ayar zaka dauki lafazin ko harafin man da tazo a wannan ayar, tana iya daukan ma'ana guda biyu, ko kuma ta zama ismul lil khaliqi, ko kuma ismul lil makhluq, ko ya zama man din, wato kamar Allah yana cewa, ala ya'lamul khaliqu khalqahu, shine ya ce ala ya'lamu man khalaqa, yanzu wanda yayi halitta bai sani ba, sai zama cewa wannan man din ya zama ismun ne lil khaliqi, tana magana ne akan Allah, shin yanzu Allah bai san halittunsa ba? Ko kuma ya zama ismul lil makhluqi ne, shine ala ya'lamu Allahu man khalaqa, yanzu Allah bai san ababen da ya halitta ba. Ko dai ya zama cewa yanzu Allah bai san halittansa ba, ko kuma Allah bai san ababen halittar nashi ba, saboda haka zai zama ismul lil khaliqi ko kuma ismun lil makhluq. Kaga duka yana iya daukan ma'anan guda biyu, kuma duka in ka fassara shi, shin yanzu wanda yayi halitta bai da masaniya game da halittarsa? Allah ya sani, Allah shi ya halicci komai, wa huwa bi kulli khalqin alim, kowace halitta kuma Allah yana sane da ita, ya san komai dangane da abin da ya shafi wannan halittar subhanahu wa ta'ala. To Ibn al-Musayyib, Allah ya mishi rahama, yana cewa, wata rana wani mutum da daddare yana tsaye a cikin daji, bishiyoyi suna kadawa, sai yake cewa, atara Allah ya'lamu ma yasqutu min hadha al-waraq, yace yanzu kana ganin duk abinda ya fadi na ganye daga cikin bishiyoyin nan, Allah yana sane da su. Yanzu in wani ganye ya fadi daga bishiya, Allah ya sani. Yace sai ya ji daga can nesa ana kiran shi, ana cewa, ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir, yanzu wanda ya halitta bai da masaniya game da halittunsa baki daya, wa huwa al-latiful khabir, bayan kuma Allah madaukakin sarki shine masani dangane da abin da ya shafi dukkanin ababen da ya halitta din nan gaba daya. Allah shine al-latif, shine kuma al-khabir, duka wayannan sunaye guda biyu na Allah tabaraka wa ta'ala suna bayani ne akan siffar Allah ta ilimi, cewa Allah shine al-alim shine mai ilimi masani al-latif Allah ya san komai al-khabiru wato Allah ya san komai sani na bada labari babu abinda Allah subhanahu wa ta'ala bai sani ba shine ma'anan wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilman Allah ya kewaye komai da ilimin sa Allah ya san komai Allah kuma yana sane da dukkanin abin da mutum yake aikatawa to shi yasa idan mutum ya kebance shi kadai to ya dinga jin kunyar Allah tabaraka wa ta'ala Ali ibn Abi Talib Allah ya kare da a gare shi wani mutum yazo ya same shi yace ka mun wa'azi sai yace usika an tastahiya min Allah kama tastahi min ar-rajuli salih min qawli yace ina maka wasiya ka dinga jin kunyar Allah kamar yadda kake jin kunyar mutumin kirki a cikin danginka irin yadda kake jin kunyar sarakunanka to ka dinga jin kunyar Allah sama da haka ka dinga jin kunyar Allah sama da haka saboda haka koda ka buya a cikin duhun dare zaka yi abin da ba daidai ba to ka sani Allah madaukakin sarki yana ganin ka shine al-basirul ladhi yubsiru dabiba namlatin sauda fi lailatin zalma'a wa hiya bashiya Allah yana kallon bakal tururuwa akan bakin dutse a cikin bakin duhun dare in ta taka Allah ya san ta taka in ta tsaya Allah ya san ta tsaya saboda haka Allah yana ganin komai Allah yana sane da komai duk abin da ka aikata in ka boye ne makanka in ka bayyana ne makanka ka bayyana ne makanka idan ka koma gefe kana daddanna waya kana typing duk abin da kake typing ko kake sace video ne na wa'azi video ne na rawa video ne na iskanci kake sacin duk wani abin da kake yi Allah yana sane da shi sako ne kake turawa na alkhairi ko na sharri Allah yana sane kuma Allah ya ba ma yatsunka aiki su tattare duk abin da ka daddanna duk abin da ka daddanna shi yasa musamman abin da ya shafi harka ta social media mu yi taka tsantsan da ita wato akwai abin da kullum ina daukar shi a matsayin wa'azi dangane da social media idan ka dauki kafa ta Facebook in kai posting yau 20 ga January 2025 in Allah ya kai mu zuwa 20 ga January 2026 za su sake dawo maka da posting ɗinka da kai a irin wannan munin akwai posting da yawa da zaka ga cewa wancan lokacin kai in yanzu ne ba za ka yi ba wani ma gogewa za ka yi to mai yiwuwa akwai posting ɗin da in ka tura kafin a dawo da shi ka mutu za a dawo da shi lokacin ka mutu shi yasa Imam Shafi yake cewa wa ma min katibin illa sayafna wa yubqi ad-dahr ma katabat yadahu Imam Shafi yace babu wani mai rubutu face zai gushe zai mutu duniya kuma za ta ajiye abinda hannuwansa suka rubuta sai yace fala taktub bi kaffika ghayra shay'in yasurruka fil qiyamati an tarahu karka yadda ka dau hannunka ka rubuta wani abu ko a littafi ko a waya a social media face abinda ka san zaka yi farin ciki in an nuna maka shirin tashin kiyama ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir Allah ta'ala ya samu dace Allah sai yace huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalulan Allah yace Allah shine wanda ya sanya muku kasa gatanan horan riya famshu fi manakibiha Allah yace ku yi yawo a sasannin kasa wa kulu min rizqihi ku ci daga arzikin Allah amma ku sani wa ilayhi nushur makoma da matattara gaba ɗaya za ku tattara ku koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala lafazin zalul da Allah yace huwa alladhi ja'ala lakumul arda zalulan ma'anan da shine sahalatun tastaqilluna 'alayha Allah ya sanya muku kasa ta zama mai sauki mai dadin zama wanda kuna zama a kanta abinda ake nufi da kalmar azzullu daga at-tazallulu shine al-inqiyat shine abinda aka horar da shi wanda ya sunkuyar da kai ya sunkuyar da wuya a gaba gare ka wannan shine zalo shine malan awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikuna wa dhallalna halahum kaga Allah ya ce mun horar da wadannan dabbobin a gare su famin harakubuhum wasu su hau wa min haya kuluna wasu kuma a yanka a ci kaga wannan shine horarwa kenan shine ma'anan qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tusiru al-ardha wa la tasqi al-harsa musallamatun la shiyata fiha kaga la dhalul kenan dhalul shine horarren abu kenan to shine Allah ya ce huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha dhalulan Allah shine wanda ya sanya muku kasa ta zama horarriya a gare ku ai Allah bai sanya muku kasa ta zama tana da kaushi ta yadda tafiya za ta yi muku wahala a ciki ba wasu daga cikin malamai suka ce ma'anan horarwa da Allah ya muku shine ai sabbata habil jibali li Allah tazula bi ahliha shine Allah ya rike kasar ta yadda ya sanya mata turaku na duwatsu saboda kar ta dinga yawo da mutane saboda kar ta dinga tangadi baka jin cewa in kana tafiya kasa tana sama da kasa da kai baka jin haka to wannan ni'ima ce daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala Allah ta'ala ya ce famshu fi manakibiha Allah ya ce ku yi yawo a sasannin kasa manakibiha malamai sun tattauna akan menene ma'anar lafazin fi manakibiha wasu suka ce kamar yadda al-Imam Mujahid ya ce fi turqiha wa fijajiha shine hanyoyin kasa ku yi yawo a cikin kasa ku bulla daga nan garin ku bi hanya ku tafi can garin ku bi hanya ku tafi can garin ku bi hanya ku tafi can garin Hasan al-Basri yace ai fi subuliha shine hanyoyin ta kenan al-Imam al-Kalbi yace ai fi atrafiha ku yi yawo a sasannin kasa ku yi yawo a bangarorin kasa bangarori daban-daban al-Imam Muqatil yace famshu fi manakibiha ai famshu fi man fi nawahiha al-Imam al-Farra yace fi jawanibiha ku yi yawo a gefen kasa ku yi yawo a gefen duniya Allah yace wa kulu min rizqihi sannan kuma ku ci daga arzikin Allah to anan malamai suka ce na farko Allah ya anan yace wa kulu min rizqihi ku ci daga arzikin Allah kenan wannan ya nuna mana cewa arziki mallakar waye ne arziki mallakar Allah ce arziki na Allah ne babu wanda yake bayarwa in ba Allah ba babu wanda yake hanawa in ba Allah ba shi yasa yace wa kulu min rizqihi ku ci daga arzikin sa shi Allah kaga duk abin da ka samu ka ci ko ka sa ko kai sutura ko ka gina ko kuma ka ajiye wannan arziki ne daga wajen Allah Allah ya kawo wa kulu ne yace ku ci domin ci ya rinjayi sauran amfanin da ake yi da arziki ai arziki ba zallunci ake yi ba arziki ba zallunci ake yi ba famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi daka arziki mallakar Allah ce Allah shike azultawa Allah shike bayarwa Allah shike hanawa shine yarzuku man yasha Allah shike azulta wanda yake dama shi yasa Allah ta'ala yake cewa a wata suran wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha
wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin
Allah ta'ala yake cewa wa ma min dabbatin fil ardi babu wani abu mai rai mai kai komo a bayan kasa face illa ala Allahi rizquha face arzikin ta na wajen Allah ne kuma Allah ya dau nauyin azulta ta da kanshi babu wata dabba da take yawo a bayan kasa face arzikin wannan dabbar yana wajen Allah ne babu wata halitta da take yawo a bayan kasa face arzikin wannan halittar yana wajen Allah kuma Allah ya dau takallufi na azulta ta da kansa Allah shi yake azulta kowa a suratul ankabut yace wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha
wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwa as-sami'ul 'alim
sami'ul 'alim na'am Allah ta'ala ya ce wa ka'ayyin min dabbati. Allah ya ce kalli duka dabbobin da suke yawo a bayan ƙasa. In an ce dabba ana nufin duk wani abu mai rai, har dan Adam ya shiga ciki. Saboda da Allah ya ce wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma sai ce fa minhum man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlain. Allah ya ce kowace dabba na halicce ta daga ruwa, daga ciki sai ya ce akwai mai tafiya akan kafafuwa guda biyu, wa kenan shine mutum. To Allah ta'ala ya ce babu wani abu mai rai a bayan ƙasa, la tahmilu rizqaha, duk wani abu mai rai da ka sani a bayan ƙasa Allah ya ce ba ta rike da arzikinta. Allahu yarzuquha wa iyyakum, Allah shike azulta duk wani abu mai rai, kuma Allah shike azulta ku. Allah shine yake azulta ku, babu wanda ya isa azulta ku in ba Allah ba. Kul man yarzuqukum minas sama'i wal ard, Allah ya ce ka ce da su wake azulta ku daga sama da ƙasa in ba Allah ba, wannan aikin Allah ne. To kaga shi yasa Allah ya ce huwal ladhi ja'ala lakum al arda dhalulan, sai ce famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi, Allah ya ce ku yi yawo a bayan ƙasa ku ci daga arzikin Allah. Wannan na nuna mana cewa ba a samun arziki a bagas sai an tashi a motsa. Shi yasa Allah ya ce famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi, ku yi yawo a sasannin ƙasa sannan sai ku ci arzikin. Ma'ana shine sai kun tashi kun nema kafin me, kafin ku ci. Galibin mu musamman matasa, zaman banza yayi yawa a cikin mu, zaka samu matashi a cikin al'umma ba karatun Arabi, ba karatun boko, babu kuma sana'a. Iyakacin aikinsa zaman majalisa, yana zaune idan mai wannan motar ta wuce yace sauraki ris, babu kuma abin da yake yi, sauraki ris ta buge ka kenan. Ka zauna akan hanya, mota ta zo wuce kuma ka ce sauraki ris, sauraki ris ta buge ka kenan. Saboda ko tayar mota bai mallaka ba, bai kuma san ta ina zai samu mota ba, yana kuma zaune bai kuma shirye ya je ya nemo ba, amma lissafin rayuwarsa yana hararo kansa duk sanda ya ga wata mota ta miliyan 50 ta wuce, har ya hango kansa yana juya steering motor. Haka koyo za a samu ba a ji an nema ba, ba zai yiwu ba, ba zai yiwu ba. Annabi sallallahu alaihi wa sallama wani mutum ya zo wajensa ya ce ya manzan Allah a roƙa min mutane su taimaka min da abin da zan ci a gidana. Annabi ya ce baka da komai, ya ce ba ni da komai, ya ce baka da komai, ya ce eh to ina dai da wani mayafi a gida bayan wannan na jiki da, ya ce Annabi ya ce je ka ɗauko. Manzo Allah ya ɗaga wannan mayafin cikin sa, bai ya ce wa zai saya. Wani daga mai ce ya Rasulullah na sai shi dinari biyu, ya ce kawo, ya kawo, ya ɗauki dinarin, dinari ɗaya ya bashi, ya ce je ka yi cifani a gida, ka je ka yi cifani a gida, ka so duk abin da kake bukata a gida ka zo ka ajiye. Dinari ai da yawa, rubu dinari yanzu a kan shi ne wuce ta rigima ko kudin sadaki, a ce rubu dinari 150 da wani abu, to ɗaya bisa hudun dinari kenan. Kaga sai an yi shi sau hudu kafin ya zama dinari ɗaya. Da haka Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi in ka je kai ce fane a gida ka dawo, da ya je dawo sai ya bashi ɗaya dinari, ya ce je ka siyo gatari, ka je ka siyo fatanya, ka je ka siyo mai, ya je ya siyo. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa daji ya ce minan kar ka dawo sai bayan sati biyu. Bayan sati biyu Annabi yana zaune ya gashi nan ya ganshi da babban riga, ana sama babban riga, eh kaga yanzu an samu abin da ake nema kenan. To yanzu ya wuce roko. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce la an ya'khudha ahadukum hablahu, Annabi ya ce ɗayan ku ya ɗauki igiyansa, fayatil jabal, ya je kan dutse ya tafi daji, fayahtabiba ala zahrihi, ya je yayi dakon itace a bayansa ya zo ya sayar, khairul lahu min an yas'ala an-nasa a'bahu aw mana'u, Annabi ya ce wannan yafi masa alkhairi sama da ya roki mutane ko su bashi ko su hana shi, ko su bashi ko su hana shi. Matsalar mu kuma mafiya yawa ita ce raina sana'a. Sai ka ji mutum ya ce maka wai wallahi da ran samu jarin miliyan 1 da sana'a iri kaza zan yi, nawa kake da shi yanzu a cikin miliyan 1? Bai da komai, zai samu naira 10,000, wannan yana ganin cewa na cin kaza ne da shan yogurt dubu 20 yana ganin wannan na sayan wando ne shi da sayan riga yaushe ne zai fara kasuwa shine sai miliyan da ta zo yana jiran sai miliyan da ta zo to amma ka lissafa galibi ka zaga ya ka gani mafiya yawan ɗan kananan kasuwan ɗan kasuwan mu kananan kasuwan kasuwa masu kananan sana'o'i ka zaga ya gani mafiya yawa jarin su nawa yake mafiya yawa ka samu mai rake yana tura rake a wheelbarrow ka tambaye shi nawa jarin sa amma a haka Allah yana rufa masa asiri da shi to amma shi gaye ne ya riga ya saba da sanya t-shirt ya sanya fasashen wando ya riga ya saba da yawocin ƴan mata yayi ma ƴan mata 17 ƙarya kaga ba yanda za ya tura wheelbarrow rake yayi ba yanda za ya je ne ba kudi daga shi kullun sai ne ta korafin cewa ƴan matan nan son kudin su yayi yawa muna cikin soyayya da wace late koma ya zo ya buge ni wancan ma late koma har ka mutu da late koma lai kai ta gamuwa dole kai ma ka tashi ka nema musamman kuma ƴan uwana ustazai akwai waɗanda su suna ganin ma kaman talauci ne talauci ma kaman rukuni ne daga cikin rukunin ustazanci wani yana ganin ba za ka cika ustazu ba sai ka zama talaka shi yasa da ana ce kar ku ba mu ustazai aure saboda ba su da kuɗi yanzu kuma ana sukan ustazai cewa sun zama ƴan duniya neman kuɗin su yayi yawa to an zama din abunda wai ake so shine ustazi ya zauna a makarantar islamiyya a wata ana biyan shi naira 10,000 takalmi mai kyau ba za ta saya maka ba naira 10,000 ana jiran wai ustazi ya zauna akwai wani alhaji da yake ce mun mallam cewa da kuke ustazai su shiga kasuwa ya ce mun to idan suka tattara suka shiga kasuwa dukansu wane ne zai koyar da yayansu a islamiyya wayin ustazai suka tafi kasuwa to su ƴaƴansu da suke haifa su ware koyar da su a islamiyya ya ce masa yanzu alhaji abinda kake da shi sama da miliyan 100 tambayar a nan ita ce cikin ustazan da suke koyar da ƴaƴanka a makaranta da waɗanda suke zuwa gida su koyar da ƴaƴanka nawa ne a cikin su ka taɓa ɗaukar dunƙulallen 100,000 ka ba shi babu 700,000 ɗin da ake biyan sa ma in yayi wasa sai an yi wata uku ba biya ba to ya kake so yayi ya zauna a wajen talauci ya kashe shi ya koyar da ƴaƴan naka wasu masu kuɗi su zo su aure su kuma sai dai ta su da baki kuma dole kashe je ya nemo nashi dole shi ma ya kashe je ya nemo saboda haka talauci ba shi da alaka da ustazanci sam ba inda aka ce rukuni ne sai kai talauci kafin ka zama ustaz babu wannan akwai kasuwa mai albarka ma irin kasuwan ustaz wanda zai tashi da safe kullum yana da wurin karatun Qur'ani da safe kullum yana da azkarus sabah wal masa yayi karatun Qur'ani yayi zikirin safiya da marece yayi walha yayi bismillah ya fada kasuwa akwai kasuwa mai albarka irin tashi ai ba kasuwa da takai tashi albarka ai to yaushe kuma dai zauna kai da kake fadan mai bayarwa kana Allah ramman Qur'ani kai ku ne fa iyalan mai bayarwa ku ne iyalan mai bayarwa to mazinata ma fasikai ƴan banza Allah ya ba su ballantana kuma mahaddacin Qur'ani balle mahaddacin Qur'ani saboda haka da yawan ustazai su suna ji maran su ma kamar in baka yi talauci ba ustazancin ka ba zai cika ba saboda haka kullum abin da ake so a ga ustazu shine da wata dukunkunen niyyar jallabiya kamar an kwato ta a bakin kura wannan sa tayi sifirin ɗaya ta bi ɗaya tsayi abinda kullum ake so a ga ustazai da su kenan da haka da an ga ustazu irin alaran mannan da shadda tana walƙiya hula ta sha kwalba sai a ce oh ina yake samo kuɗi idan idan an ga ustazu da mota sai a ce ustazan nan ina yake samu kudi o wai ma'ana dan duniya shi ba laifi in ya samu kudi ya sayi mota shi ustazu nan ya sayi mota sai an tambaye inda ya samu kudi to daga wajen Allah ne Allah ne yake bayarwa saboda haka ustazu tsaya da kafarka tsaya da kafarka ustazu ka tashi kai ma ka nema naka Allah kuma zai baka Allah zai baka wasu ma ƴan banza a can suna rayuwar banza ba Allah ma a rayuwarsu mazinata fasikai Allah ya ba su duniya ya tara musu miliyoyi ballantana kai wanda watakila duk a cikin miliyan goma ka mai yiwuwa miliyan goma ka rabinsa addini ne zai ci ai tashi ka nema a wajen Allah fantsama kasuwa ka je ka nemo haka Allah tabaraka wa ta'ala ya koyar da mu cewa mu tashi mu nema a wajen Allah shi yasa yace huwal ladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi Allah shine wanda ya sanya muku kasa ta zama shimfidaddiya Allah wannan kasan ta zama horarriya Allah yace ku yi yawo a bayan kasa ku ci daga arzikin Allah ku je ku nemi arzikin ku a wajen Allah to amma sai Allah yace kar ku manta duk yadda kuka je neman arziki ku sani wai ilaihin nushu Allah ya ce ku tuna makoma zuwa ga Allah za ku koma ma'ana kar ku nemo haram saboda duk abinda kuka tara za ku bar shi a nan ku koma zuwa ga Allah za ku bar shi ku koma zuwa ga Allah duk abinda kuka tara in kun tara ta halal ma za ku tafi ku bari in ma kun tara ta haram za ku tafi ku bari za ku tafi ku bari to shi yasa irin wannan yadda yayi bayani anan sai Allah ya sake bayani a suratu abasa sai ya ce falyanzuril insanu ila ta'amihi Allah ya ce mutum ya kalli abincinsa anna sababnal ma'a sabba Allah ya ce mu ne muka zubar da ruwa zubarwa daga sama thumma shaqaqnal arda shaqqa sannan muka tsaga kasa fa ambatna fiha habba Allah ya ce sai muka tsirar da tsiro a cikin kasa abinci wa inaban wa qadban wa zaitunan wa nakhlan wa hada'iqa gulban wa fakihatan wa abba Allah ya ce muka fitar da inabi muka fitar da ciyawa muka fitar da abincin mutane muka fitar da abincin dabbobi muka fitar da inabi muka fitar da kayan marmari Allah ya ce mata allakum wa li'anamikum saboda ku ci ku ji dadi dabbobin ku ma su ci ku ji dadi su ji dadi amma Allah ya ce kar ku manta kamar yanda yace anan wa ilayhi nushur a can ma sai yace fa idza ja'atis saqa akwai bala'i mai kwakwasan zuciya tana nan tana zuwa tashin kiyama kenan daga karku yadda ku nemo haram to anan kuma abin da ya kamata mu ƙara kula da shi shine fita ka nemo baya kore tawakkali duk zafin neman ka ba za ka samu abin da Allah bai rubuta maka ba to tawakkalin ka kuma da dogaran ka ga Allah bai kuma hukunta maka ka zauna ba ka san wani yanzu in yaji an ce ai arziki na Allah ne sai ya ce to bari mu zauna duk inda arzikin mu yake duk inda muke arzikin mu zai biyo mu da gaske ne duk inda kake arzikin ka zai biyo ka amma alamar cewa kana da arziki shine ka tashi ka nema alamar kana da shi kenan sai ce ai ba abinda zaka samu sai abinda Allah ya kaddara maka to alama an kaddara maka ka mutu a bushe a talauce shine ka zauna a daki kana jiran kaddaran ta iso to alaman kaddaran ka talauci ne kenan amma alamar cewa kana da kaddaran arziki shine ka tashi ka nema shine ka tashi ka nema wannan alama ta cewa kana da kaddaran arziki kenan shine ka tashi ka je ka nema na'am manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa law annakum تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا منذ الله ينا تشيوا اندا اتشي كنا دوغروغا الله يدي داتشي دا الله يا ازل تاكو كمر يدي كي ازل تسنسو النبي يتشي تسنسو يكن يسم مكو يفتا تشيكين سبا كومي اما يداو دي ما تشيكين سفل كاتب اغنو تسنسو ميستو ناجي ابنشي babu duk yanda kaga tsuntsu ko kaza ce iya rigimar ka da ita kar ka daure ta in dai zaka sake ta to ba ta da matsala ita in dai zaka sake ta ta fita ta nemo ba ta da matsala zaka za ta kwana da yunwa ta tashi da yunwa kafin yamma ta ci ta koshi kafin yamma ta ci ta koshi saboda haka tashi zaka yi ka nema
tashi ka nemo baya kore tawakkali abinda ake so shine ka je ka nema din sannan kuma ka jima ranka cewa zafin neman ka fa ba shi zai baka ba ka kuma jima ranka cewa kaddara cewa kai imani cewa kaddara za ta kawo maka baka tashi ka nema ba wannan ba aqidar musulmi bane
sayyidina umar yazo ya samu wasu mutane suna kwance a masallaci sai ce kai ku ba ku safi kasuwa bane sai suka ce ta aina hadu mutawakkiluna suka ce ya amiral mu'minina mu mun dogara ga Allah ne Allah ne zai kawo mana sai ce da su laqad alimtum anna samaa la tumdiru dhahaban wala fidda yace ai kun sani cewa sama dai ba ta ruwan zinare ba ta ruwan azurfa baka taba ganin an yi ruwan naira da dala ba ina ake samu naira da dala kasuwa shi yasa har kafirai ma suka zargi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce mali hadar rasul yakulu ta'ama wa yamshi fil aswaq sai wannan wani irin manzo ne yana cin abinci kuma yana zuwa kasuwa neman kuɗi wannan wani irin manzo ne eh to irin zargin da ake wabiya manzon kenan yanzu ustazai wannan wani kalan ustaz ne ustazu ba zuhudu kaya mai kyau kullun kai cikin ciyaciyen nama da madara ba zuhudu ba da ka zauna ba ka fita kasuwa to ai ba ka ustazancin yake ba ba ka zuhudu yake ba ka san me zuhudu zuhudu shine karkaci naira ɗaya na haram shine zuhudu naira ɗaya na haram karkaci amma naira biliyan 100 na halal in ta zo danne ta to wannan shine zuhudu wannan shine zuhudu ko yadi lateras in 250 300 karka siyo na haram amma shadda gezina galila shadda in ta kai yadi 1 miliyan din in kana da kuɗi je ka saya in dai halal ne je ka siyo je ka siyo ko shinkafa garau garau karka ci na haram amma in ka ga dama ka je ka siyo tukuban kaza na halal wannan ba matsala bace zuhudi shine karkaci haram amma Allah ya baka baka ci wannan ba zuhudu bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani ya sako kaya sun yi dukun dukun can ta yage can ta mutsitsike manzo Allah ya kira shi yace kai ba kai ne aka ce kana da shanu a waje kaza kana da yace eh ni ne yace yanzu kaf cikin dukiyanka nan ka rasa wanda zaka sayar ka sayi tufafi mai kyau annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah in yayi ma bawa ni'ima yana so ya ga tasirin ni'iman a jikinsa Inna Allaha jamilu yuhibbul jamal Allah kyakkyawa ne yana son kyau kawai ka sanya shaddarka ko yadinka mai kyau ka sanya hularka ta yi tumaci ka fito face Allah yana son haka Allah yana son haka ka karka dauka wai kai ustazi ne din ka nemo ta yelon jallabiya da jar hula ka kifa ta a ce wannan alaman cewa kana kusa da Allah ne wannan ba haka bane in Allah bai baka ba kai hakuri in kuma ya baka ka kure maneji wannan shine wannan shine sannan kuma daga ƙarshe wannan zai nuna mana in ka gamsu arziki na Allah ne kuma ya ce karka nemo na haram to na halal din ma in ka samu ka sarrafa ta a hanyar halal cewa da aka yi ka mori dukiyarka ba kuma ana nufin wannan morar dukiyar ta zama ita ce mafi girman damuwarka a rayuwa ba Allah ya sa muna fahimta ita dukiya annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yaqulul abdu mali mali manzo Allah yana cewa da ka ji bawa yana cewa dukiyata dukiyata manzo Allah ya ce wa inna malahu min malihi thalas a cikin dukiyarsa guda uku ne nashi yace ma akala fa afna aw labisa fa abla aw tasaddaqa fa aqna abinda ya ci ya cinye shikenan ko wanda ka sa ka tsufantar ko kuma wanda kai sadaka da shi iya naka kenan yace wa masiwa zaka fa huwa zahibun wa tarikuhu lil warisi abinda yayi saura daga waɗannan zaka tafi ne ka bar wa magada saboda haka in Allah ya baka ba ruwanka da cewa wai kana jiran wai ka tara wa magada a'a kai ka tambayi kanka kai naka baban da zai mutu no ya bar maka me yiwa ya mutu ran da baban ku ya mutu ma babu mamaki a gidan ku ma ba abincin da za a ci saboda talauci kai kuma yau gashi kana in ka ga dama kana iya ciyar da karamar hukumar ku gaba daya to ina ruwanka da wai zaka bar wa magada wai kana damuwa kai ka bakar ka bar musu ka hana kanka morewa nan da su je su dulbuda maka kasa su dawo su raba kudin
wallahi su manta da kai wani ma yana ta kokarin hadawa halal da haram wai saboda wai kar ya mutu yayin sa su talauci eh bashi ma ba za su biya ba haka ne mallan ka zagaya duk inda ka san wani mutum mai kudi ne ka bincika kaka wani mai kudi ne ya mutu ƴaƴansa suka bari aka dauki gawansa a cikin jeep din motar sa aka kai shi makabarta wannan motar itacin da ake zuba talakawa unguwa a ciki ne za a sashi haka ne wannan ƴaƴan talakawan da yake wulakantawa yake rainawa su ne dai masu tonon kabarinsa su ne masu hawa bishiya su ballo ganye su ne masu hawa jikin gawarsa a bayan mota su ta rika sada wannan hawan da zaka yi a gefen motar itace ba ta rinka sada bane abu kadan zai iya yadda kai amma ƴaƴansa fa kowa a cikin su a motan daidai ya bari din nan za su je su shiga amma ba za su bari a sa gawarsa a ciki ba matansa kuma da yawa inda zai mutu daga dare ba za su yadda a ajiye musu shi a cikin falon su ba ba za su yadda ba sai da kai shi can kwanan bayan gida a ajiye shi ka gama kuma duk abin da zaka yi waɗanda suka tafi kai ka makabarta kafin su dawo an ɗaura tukunyar dafa shinkafa a gida ma'ana yanzu an manta da kai kai ka ji dama ka tafi mu kan dai za mu ci shinkafa mu kai yanzu an manta da kai to in Allah ya baka wallahi ka taimaki mutane ka ci ka sha ka hau ka mora ka taimaki jama'a inda mutuwa ta zo kace a tsaya ka tsaya sauran su raba shikenan ka huta shi yasa bisa ga wannan dole yabon gwani ya zama dole wanda ya yi kokari a jinjina masa kamar wanda ya yi rashin dacewa ake sukarsa dole mu jinjina ma a AYM shafa na san da yawa a ranar akwai malaman islamiyya wanda har sun hararo abin da nake nufi wannan bawan Allah da ya ware maƙudan kuɗi masu yawa yana bin makarantun islamiyya ana biya musu kuɗin waɗanda ba sa iya biyan kuɗin makaranta biya musu kuɗin shekara guda sannan shi ma malamin islamiyya a bashi na sakati kaga wannan abin a jinjina masu ne wasu yaran da yawa ba sa iya zuwa haddin Qur'ani saboda ba su iya biyan kuɗin makaranta amma kaga yayi kokari a ce yanzu yaron ka yazo ya zauna a makaranta na tsawon shekara guda kar ka biya ko sisi yanzu ji da cefanan gida an ji maka da nan ai abun burgewa ne abun ajinjina mishi ne abun ayaba mishi ne saboda haka Allah ya saka mishi da alkhairi Allah kuma ya biya shi da gidan aljanna wanda ya daura su akan wannan aikin kuma suka yi kokarin sauke wannan aikin su ma Allah ya saka musu da alkhairi Allah su ma ya biya shi da gidan aljanna duk wanda yake da kyakkyawan niyya akan taimakon al'umma Allah ka bashi arziki mai albarka wanda kuma niyyarsa ta yi samu kuɗi ne ya moshe rai ya wulakanta mutane Allah ka hana shi Allah ka shirye mu ka san saboda shi kuɗi mutane suna cewa wai mutum wai in yayi kuɗi wai kuɗi na canza tunanin mutane kuɗi bai canza tunanin kowa talauci ne mai canza mutum tunani talauci shi ke canza tunanin mutum amma kuɗi in yazo yana fito da hakikanin ya tunanin wane yake shi talauci in dama yana da tunanin yin shekananci da badala sai Allah ya hada shi da talauci 5 and 6 yanzu dole tunaninsa ya canza ya koma yanzu ya za a yi a samu cigaban masallaci ya za a dinga zuwa masallaci a sahun gaba amma ran da kuɗi suka zo to anan ne kuma zai fito da asalin yaya tunaninsa yake da kar ka ganshi da yana zuwa masallaci yanzu kuɗi ya zo ya koma bin mata ka ce kai wani daga yin kuɗi ya canza a'a wani da ya yi kuɗi halinsa ya fito ne to Allah ka bamu arziki mai albarka Allah ka yi mana albarka baki daya abinda muka fadi daidai Allah ya bamu lada inda muka yi kuskure Allah ya shafe mana wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Amin. Amin. Amin.